إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوديا الله سبحانه وتعالى لكما يبو قليش دي حد عوانا سافيا تلاها دي 20 قوة ذو الحجة الشكالة دبود ايدي دلي حدود 30 دبقوا ين هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيني 25 قواتن ترى شكالة دبو بيو دشاشدة اللساف ميلانية ايو ان شاء الله تعالى كمر يدى سنر واتقبات دلي دي شكين قولر اللوك شيني زامو فارا karatu a wani littafi sabo daban bayan gama karatunmu na littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum a wannan masallaci mai albarka tsawon shekara 6. A yau kuma insha Allahu ta'ala za mu fara wani sabon littafi din. Wani littafin na da ina tattaunawa akan fara shi tun wani lokaci, kuma dai na ƙarfafa a kansa bayan lura da abubuwa. Shi dai karatu dama asalinsa muddin dai littafi mai kyau ne ta ɓangaren ingancin masadir da lura da wane ne ya rubuta shi da kuma me yake karantarwa ko me aka karantar, insha Allahu alheri ne, inda dai mishiyar rubuta ne dama domin bayyana alheri da taimakawa jama'a a kansa. Illa dai mai karantarwa yakan lura kuma da wasu abubuwa ɗin. Mun shekara 6 mun rayu cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce asali na fahimtar wannan babban abin koyi fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun lura da in kuma karanta abin da ya shafi rayuwarsa tun daga haihuwa kafin zama annabi da har zaman annabci da aiko sako da aka yi masa da kuma yadda ya gudanar da wannan rayuwa ta da'awa, wahalhalun da ya sha, haƙurin da ya yi da mutane, duka dai mun ji shi. Kuma abin da muka yi fata, kuma har yanzu muke fata, shine zama cewa rayuwarmu kullum kar ta manta wannan abu da muka karanta lokaci mai tsawo, kuma mu samu abun koyi a cikin sa. A wani gefe kuma shi wannan littafi da zamu karanta yau littafi ne na farko girman sa saboda wanda ya rubuta shi wani abu ne babba, kuma mutum ne babba, malami ne babba daga cikin malamai. Abu na biyu, abin da yake karantarwa din yana karantar da abin da a wannan zamanin kowane mutum musulmi yana bukatarsa, abin da ya shafi gyaran zuciya, yadda zuciyar mutum za ta kintsu ta gyaru ta haukan hanya, ya zama abin da muke karantawa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fage daban-daban. Zuciyarmu ta gyaru wajen ƙarin karɓarsa, zuciyarmu ta gyaru wajen aiki da abin da muka sani, zuciyarmu ta ƙara gyaruwa, ta ƙara nutsuwa, ta ƙara samun yaƙini, ta ƙara samun tabbata da rusuhi wajen abin da ya shafi a sallamawa Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar nan tamu. Idan mutum bai ci nasara wajen miƙawa Allah zuciyarsa daga asalinta ba, to haƙiƙa ya yi hasarar abubuwa da yawa. Musulunci ba a baki kawai yake ba, akwai buƙatar zuciyar mutum ta karɓi dukkan abin da ya zo da shi na karantarwa. To wannan bawan Allah Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya wanda shi ya rubuta wannan littafi, na san a wurin da yawa daga cikinku mutum ne sananne, duk da dai jerin gwanan karatukan da muka yi ba mu karanta wani littafi nasa ba har yanzu. Wannan shine zan iya cewa farko wanda muka je tare da ku, ina tsammani. To amma lura da shi waye din kamar da na ambata cikin manya-manyan ɗaliban Ibn Taymiyyah, kuma mutumin da zaka iya cewa makaranta ce shi kansa, musamman cikin abin da ya shafi wannan harka ta gyaran zuciya. Lura da ɗabi'ar mutum da tunaninsa da halinsa da yadda zuciya take taqallubi da kuma yadda za ta tsira daga wato makircin shaidan. Kusan wani littafin ma khasisan ya rubuta shi ne domin bayanin waɗannan, kamar da insha Allah zan zo in bayyana mana manufofin littafin bayan mun ji wani abu na tarihin rayuwar shi wannan bawan Allah. Da Allah yau karatun namu ya tafi a muqaddimar kafin mu je a muqaddimar asalin littafi ɗin, tunda wannan shi ne darasinmu na farko a wani littafi na wannan bawan Allah. To za mu yi ƙoƙari mu karanta waye shi wannan mutumi, shi Ibn Qayyim da ake faɗa. Littafin kafin nan ba mai wahala samu ba ne, na lura da wannan ma wajen zaɓen mai za mu karanta ɗin. Ba littafi ne da za ku sha wahala insha Allah wajen samunsa ba, insha Allah nan Kano za a je a samu, suna yana nan da yawa a ko'ina, ba za a rasa shi ba. Illa dai yana da bugu da dama, galibin wanda za mu iya samu a nan ɗin galibi irin bugu ne tijari ɗin na kasuwa, wanda aka yi masa aiki na tahqiqi mai kyau ba sosai za ka same shi kamar a nan ɗin ba, amma dai akwai shi. Ai tahqiqin ili-ili ne, tahqiqi akwai tijari, akwai kuma tahqiqi ilimi sosai da aka yi. Wanda aka yi tahqiqin ilimin sosai mujalladi biyu, ban gan shi a nan sosai yana yaduwa ba, amma dai na san shi ma ba za a rasa ba, wanda Allah ya sa ya samu ya siyo shi shi kenan. Wanda bai same shi ba kuma wannan da kuke gani a hannuna akwai kurakurai haka a cikinsa, bal hatta a unwanin kamar da nan zo in yi magana insha Allah a kansa, asalin sunan littafin da yadda mafi yawan masu irin wannan aiki na tahqiqi na kasuwanci ɗin, ku yi haƙuri, na ce masa kasuwanci galibi ita harkar buga littafi tana da wani abu. Wasu masu buga littafin abinda ya dame su kawai su buga adadi mai yawa su sayar, amma maganar quality na mai aka rubuta a ciki kuma da tabbatar da cewa haka asalin littafin yake, ba kowa ya damu da wannan abun ba. Idan za ka sai littafi yana da kyau ka lura da irin wannan abu wanda aka yi masa tahqiqin kuma ba kowane iri. Wani lokacin ai shi mai matsaba'ar shi ne zai samu ɗalibin ilimi wanda shi kaɗai ya san shi, sai ya miƙa masa littafin sai ɗan dudduba masa shi sai a rubuta tahqiqi na wani. To wani kuma za ka ga malami ne da aka san harkarsa ce wannan aikin tahqiqi, ko a ce aiki ne na musamman ya yi a wata jami'a, tunda shi kansa tahqiqin ana rubutu a kansa har a samu wani matsayi a jami'a irin masters ko PhD, a ce mutum ya samu wani littafi ya aiki a kansa, shi ma wannan ana yinsa kuma don a samu irin wannan matsayi ɗin a jami'o'i. To in aka samu irin wannan, tunda akwai ishirafi, malamai ne da suke koyarwa za su zauna su zuba ido a kai su tabbatar da an yi abin da ke daidai, to in ka samu irin wannan ya fi a kan ka samu wanda kawai mai matsaba'a ne ya samu wani ya miƙa masa ya aiki, kar mu ci lokaci mai yawa. Tarjamar za mu ji ta malam shi Ibn Qayyim al-Jawziyya. A cikin wannan bugun da yake hannuna akwai tarjamar muktasara, zan bi ta ba sai mun karanto abubuwa da yawa haka a larabcansa ba, tunda babban abin da ya dame mu shi ne dai mu san waye wannan bawan Allah. Sunansa da nasabarsa shi ne al-Imamu al-Muhaqqiq al-Hafidhu al-Mutqin Abu Abdullahi Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad az-Zura'i al-Dimashqi al-Mashhur bi Ibn al-Qayyim. Sunansa kenan kamar da muka ji, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad az-Zura'i. Ya shahara abun mutane ana ce masa Ibn al-Qayyim, amma asalin lafazin ko asalin wannan laqabi din Ibn Qayyim al-Jawziyya ne. Akwai makarantar al-Jawziyya sunan sa kenan al-jawziyya an nasabta ta zuwa ga ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi ɗaya daga cikin malaman mazhabar hanbaliya wanda ya lasu 597 mashhurin malami ne mun san shi ne to an dangana wannan makaranta zuwa gare shi ake ce mata al-jawziyya nisbatan zuwa gare shi in ba kuma ta ba kuma mun taba zance akan sa a darasin mu na wannan ya sunan shi littafin da muka fara yi na khutuwatun ila sa'ada yabwa mun taba zantan ibnu al-jawzi da asalin da yasa aka sa masa wannan ibnu al-jawzi kakan sa ya shuka wata ko yana da wata bishiyar jawz nan ce jawz kaman kwakwa har yanzu ana kiran kwakwa wannan da muke da ita sunanta jawzul hind haka ake ce mata to irin wannan kwakwar da ita ce aka nasabta har sunan ibnu al-jawzi ko abiyana ibnu al-jawzi ya tashi to kuma sai aka yi makaranta aka dangana zuwa gare shi to mahaifin shi wannan ban Allah mai wani littafi da zamu karanta malam Muhammad ibn Abi Bakar mahaifinsa shine mai kula da wannan makaranta to mai kula da makaranta dama ana ce masa qayyim qayyimul madrasa to shine ake cewa masa qayyimul jawziyya ma'ana mai kula mai tsayuwa akan makarantar al-jawziyya to shi kuma tunda ɗansa ne sai ake ce masa ibn qayyimul jawziyya to kuma saboda shahara sai aka cire alifun aka cire al-jawziyyar sai aka dauko alifun da lamun aka sa akan qayyim sai a ce ibn qayyim shikenan saboda haka ya shahara an san mun fahimci asalin abin yau to wannan suna da shi ya shahara an nasabta kamar yadda an ambata zuwa ga wannan madarsa wato makaranta wadda mahaifinsa yake tsaye a kanta suna cewa wannan makarantar an sha'aha Muhiyuddin Abul Mahasin Yusuf ibn Abdurrahman ibn Ali al-Jawzi wanda ya insha'in wannan makaranta Yusuf ne dan gidan shi malam Abdurrahman ibn al-Jawzi wancan da na ambata mana ɗansa wanda ya rasu 656 shi wannan bawan Allah malam ibn Qayyim an haife shi a shekara ta 691 691 haihuwarsa kenan kuma tsakaninsa da ibn Taymiya shekara 30 cif ibn Taymiya 661 aka haife shi haihuwa yau rasuwa kuma 728 ko kamar da kuka sani shi ibn Taymiya to shi malam ibn Qayyim 691 a ranar 7 ga watan Safar a wata alƙarya ko wani ƙauye da ake kira Zura daga cikin abin nan ƙauyukan Hauran tsakaninsa da garin Dimashq wato Damascus da ake cewa Dimashq dai ta yanzu da ta shiga bala'in yaƙi akwai mil 55 tsakanin garin da Dimashq ta ɓangaren wato kudancin gabas wato gabas ko gabas maso kudu ko kudu maso gabas na garin Dimashq wa qad tahawwala ila Dimashq wa tatalmadha li ta'ifatin min ulama'iha daga baya bayan an haife shi a wannan gari na Zura ya kuma koma garin Dimashq din da zama har yayi karatu a wurin manya-manyan malaman wannan gari yadda ya taso bawan Allah ne ya taso rahimahullah a gidan ilimi da falala kuma ya samu asalin iliminsa tun yana kankani malamai suka karantar da shi da iyayensa suka karantar da shi ya karanci ilimin fara'id daga mahaifinsa fara'id ilimin gado kenan kamar da kuka sani har ya zama wanda dama can baban nasa sananne ne a wannan bangare din kuma daga cikin alherin uba dama ya karantar da ɗansa musamman abin da yake akwai shi a gidansu ya ji hadisai da dama ya yi karatu daga wurin manyan malamai irin su Ash-Shahab An-Nablusi da Al-Qadi Taqiyuddin ibn Sulaiman da Abubakar ibn Abdiddaim da Isa Al-Mut'im da Isma'il ibn Maktum da kuma Fatima bintu Jauhar hadda mace a cikin wanda suka koya masa sunanta Fatima bintu Jauhar ga ana malamai mata kenan واخذ العربيه من ابن ابي الفتح البعلي لغه العربيه يقويتني daga wani malami ibn abi al-fath al-ba'li faqara alayhi al-mukhlis ya karanta littafin al-mukhlis na abul baqa sannan ya karanta al-jurjaniyya sannan alfiyat ibn malik da kuma mafi yawan al-kafiyat ash-shafiyya wa ba'd at-tashil da kuma wani bangare na littafin at-tashil wa qara'a ala ash-shaykh majd ad-din at-tunisi qit'atan min al-muqarrib ibn usfur duwan littafin na koyan larabci da taqwimin harshe da rubuce-rubuce domin yana da cikin abubuwan da suke manya idan mutum har zai zama fa malami to ba zai yiwu ba fa bai iya larabci ba wannan magana na san mun sha fadarta ba zai yiwu mutum ya karatu bai iya larabci ba don haka ala ce da dole sai da ita to yayi tafannuni a bangarori daban-daban nan sai larabci kuma mutum ba iya nahwu zai kalla ba yawa ko a fannin koyan harkar larabci mai zurfi na hau wani bangare ne karami na koyan larabci din wai al-lughawiyyat da bangare da kuma adabiyyat waɗannan sune manya-manyan kashe-kashen da ake yi idan za a koyi larabci bangaren adabi da bangaren kuma wato abin da ya shafi lughawiyyat waɗannan dai mutane mutakhassisun a cikin wannan harka sun sani وتلقى الاصول يكرنتي كراتون اصول الفقه da kuma shi ilimin fiqihun a wurin malam Safiyuddin al-Hindi da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda shi duk wanda ya san malam Ibn Qayyim yana karanta littafin sa zaka ji kullun ana cewa babban dalibin Ibn Taymiyyah kasancewa da Ibn Taymiyyah an riga an san shi to shi zaka iya cewa daga cikin daliban da suka zauna a gun malami rayuwarsu ta amfana su suka amfana al'umma suka amfana ta hanyar su da wani malami nasu to ba irin ibnu qayyim yayi ta talmudi abun ibnu taymiya kusan ya fahimci mafi yawan ilimin sa kuma akwai abubuwa da dama na ilimin sa shi ya fara bayyanar da su ko kuma shi ya nuna wa mutane tsayuwa akan waɗannan abubuwa na ilmomi irin na ibnu taymiya sai da ya zama malami sannan ya san shi har ya zo ya karatu a wurinsa batun yana yaro suka haɗu ba shi yasa akwai wasu daga cikin littafansa za ka ji ana cewa la'alla wannan littafin ya rubuta shi ne kafin su haɗu da Ibn Taymiyyah idan an samu wani abu na kurakurai a ciki akan ce wannan abun la'alla ya rubuta shi ne kafin su haɗu da Ibn Taymiyyah wasu malami sukan faɗi wannan akan wani littafi nasa ana ce musu kitabun ruh kun taɓa jin kitabun ruh ar-ruh ya rubutu akan ar-ruh rai yau ne akwai rubuce-rubuce maganganu da ya faɗa akan zu abin nan idan mutum zai kai wa mutum ziyara a kabari mai kabarin yana jin sa da irin waɗannan maganganu haka wasu akwai kurakurai a ciki to har malami suke cewa la'alla irin waɗannan abubuwan ya rubuta su ne tun kafin su haɗu da Ibn Taymiyyah akwai wannan kuma dai ko dai meye dai shi asalin littafi in kana karanta shi ko kuma malami umuman kowaye malami asalin abinda ake kallo shine a fa'idanta da abinda yake karantarwa musamman cikin abinda yake akwai dalili a kai ba shi ake kallo ba dalilin ake kallo wannan kuma baya nufin a kaskanta shi yawa musamman in ka san meye ilimi to babu wanda kuma zaka kaskanta illa dai ba a daukar magana babu dalili duk wanda zai faɗi magana to a samu dalili a kanta domin asali ana biyayya ne ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba biyayya ga malamin ba wannan dai duk ba mu zo kan waɗannan abubuwan ba mafi yawan littafan mawan Allah nan kamar da zamu zo mu ji ya rubuta su ne ma bayan kamar da malamin suke ambatawa mafi yawan su ya rubuta su ne ma bayan Ibn Taymiyyah ya rasu shi yasa za ka ga cewa kyawun su yana da kyau sosai mafi yawan su to nan malamin suna cewa har yanzu ya karanta littafai da dama bayan Ibn Taymiyyah wurin malamai har yanzu akwai malam Isma'il ibn Muhammad al-Harrani faqara alaihim ar-rawda ya karanta ar-rawda ta Ibn Qudamah rawda nan ta usul al-fiqh rawdatu an-nadhir wa junnatu al-munadhis sunan ta kenan ta usul al-fiqh ce littafi ne mai muhimmanci har zuwa yanzu shine littafin da ake qarrarawa ake karantar da dalibai usul al-fiqh musamman dai a mazhabar Hanbaliya banda wannan shi wa ba'd at-tashil na tsallake wannan sannan sai yake cewa wal ahkam ko al ihkam na al-amidi al-amidi cikin malaman Shafi'iyya a bangaren usulul fiqi kun san mafi yawan littafan usulul fiqi malaman Shafi'iyya suka rubuta shi al-amidi da kuma al-muhassil da kuma al-mahsul wal arba'in duk wadannan na malam Razi ne Fakhruddin Razi da kuma al-muharrar na Ibn Taymiyyah al-jadd na Abdussalam Ibn Taymiyyah kakan Ibn Taymiyyah musan Ibn Taymiyyah sunan babansa Abdul Halim to akwai kuma kakansa wato baban Abdul Halim din shine Abdussalam to shi babban malami ne shi ma Abdussalam din ya rubuta littafai har akwai littafi na usulul fiqh to sannan shi ya lazimci malam Ibn Taymiyyah mulazamatan tammatan mubu audatihi min Misr tun shekarar da ya dawo daga Misra sanata 712 shekarar da ya dawo daga Misra shekara ta 712 ko gai in ka duba shekara nawa aka haife shi 691 to ya dawo daga Misra a shekara ta 700 da nawa da 12 a ga yana shekara nawa kenan can ga 9 ga 12 shekara 21 kenan ko yau to yana shekara 21 nan ya hadu da Ibn Taymiyyah shine farkon haduwar su da shi to kuma yana zaune tare da shi yana karatu a wurin sa har lokacin da Ibn Taymiyyah ya rasu a shekara ta 728 kaga shekara 16 suna tare ka kwatanta shekara 16 yanzu a shekara nawa ake digiri shekara 4 ko daga malamai daban-daban mutum kuma kaga ya samu abin da ya samu gurgudu to a ce ga wani bijimin malami ka rayu karkashin tarbiyarsa da kulawarsa da iliminsa da ilmantarwarsa shekara nawa 16 ai ko kaga za a samu karatu musamman da ladabi irin nada da aka sani sannan sai yake cewa wa huwa izzaka fi rab'an shababihi wa dhurwati quwwatihi wannan mun yi yana cikin wato karsashin sa na samartaka a lokacin da suka hadu wa kad istafada minhu yanzu dan shekara 21 galibi sai ga wani ma ba ruwan sa yana cikin mu a gurin mu yanzu yana hayaniyar sa tukumbe ne sai ya zo gurin karatu ba ko haka ake dauka sai ya fara tsufa an yi aure an kai dan 30 da wani abu shine sai a samu wani ya nutsu ya fara zuwa gurin karatu to su kun san ba haka bane ya fa'idanta da ingantacciyar da'awa ta Ibn Taymiyyah wadda take asalinta ana gina ta daga Qur'ani da kuma hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makalkale musu da aiki da su da tamassuki da su da fahimtar su bisa fahimtar as-salaf as-salih wato fahimtar magabata na ƙurai da kullun wannan kaidi ne mai muhimmanci idan ana zancen biyayya ga Qur'ani da hadisi to ba a itlaqin su haka kawai ai kan faɗa a bangaren hujja Qur'ani da hadisi dama haka ake cewa a bangaren kuma istidlalin har yanzu da tamassuki wajibi ne mutum ya kara da akan fahimtar as-salaf as-salih domin akwai abubuwa da dama da idan aka bar kowa da hankalinsa zai fahimci Qur'ani kowa da hankalinsa zai fahimci hadisai to sai a samu matsaloli kuma hankulan tunda suna da bambanci kamar da shi malam Ibn Qayyim ne yake faɗi a cikin littafinsa as-sawa'iqul mursala da yake mai da martani ga masu falsafa da ilmul kalam yake cewa wai da wannan haka nan kuma a cikin nuniyarsa da wannan hankalin za mu auna Qur'ani da hadisi hankalin irin na su Aristo ko na Jaham ibn Safwan ko na Wasil ibn Aqa su ma fa duk sun yi sabani a tsakaninsu ko kuma hankali irin na masu hankali masu bin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka ce ka bar mutane kowa ya tunaninsa to ka rubuta asali eh dole ne zama muna da asalin da zamu koma zuwa gare shi dole a samu Qur'ani wanda wahayi ne daga Allah babu kuskure a cikin sa shine asali sannan kuma a samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi aka baiwa Qur'ani shi aka zo wa sako daga Allah mala'ika Jibril ya zo masa da shi sannan kuma ya fi kowa fahimtar Qur'ani don haka duk abin da ya faɗa gaskiya ne shi ma in dai ya inganta mu tsakaninmu da shi ya tabbata shi ya faɗa to babu wani kokonto yadda za mu yi aiki da Qur'ani haka wajibi mu yi aiki da wannan maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa don haka wajibi kuma wannan din ba zai yiwu ba sai ka hada shi da fahimtar sahabbai wanda su kuma su ne suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fi kowa fahimtar musulunci babu wanda ya fahimci musuluncin nan sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai a bayan su yazo duk wanda yazo bayan su to bai kai su fahimtar abinda Allah yake so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yazo da shi ba da haka shine wannan kaidin yana da muhimmanci da kuma yin watsi da dukkan abinda yake saba musu da kuma kokarin tajdidi sabuntar da abinda ya ruguje na addini wannan yana cikin abinda Ibn Qayyim ya dauka daga Malam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah babban abinda yayi wa addinin musulunci sai dai a ce Allah madauki ya saka masa da alheri hatta makiyansa sun yarda da ilin yadda yayi wa addinin musulunci hidima kamar yadda malam wani malami didi na yau ba zancan sa muke ba Ibn Zamlakani yake cewa shi tunda yake bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah bai ce kai Ibn Taymiyyah kansa bai taba ganin irin kansa ba ma'ana a ce wannan malami ya kai irin wannan matsayi wajen fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata a kowanne fanni fa idan ban Allah nan yayi rubutu sai dai a saurara ana duk wani fanni in dai yana da rubutu to je ka karanta shi kisa malamai suke ba wa daliban ilimi shawara in ka tafi kasuwar littattafai ya kake zaben littafin da zaka saya ka kankalli mawdu'i ka kankalli kuma muallifi mawdu'i idan kana da kwadayin wani abu da kake so ka saya ko ka karanta misali kana son tarbiyyar yara to sai ka nemi littafai da aka yi magana akan tarbiyyar yara ko idan kuma kawai littafi kake so a kowanne fanni amma sai ka kalli wanda ya rubuta fannin to kar ka kalli mawdu'i yawa ka ce duk littafan wane kawai dai ka karanta su ko akan me ya rubutu sai shi to su irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn Qayyim ana faɗin irin wannan akan su saboda sun kai matsayi da suka yi wa musulunci irin wannan hidima din yanzu ka gurba ka gani yadda Allah madauki ya jinkirta mana zuwan Ibn Taymiyyah har sai bayan duk wata bid'a ta duniya ta kama kasa sai da suka baje kolin su suka yi karfi duk bid'o'i da kake ji da shi'a din nan da tasawufi da banda abin da shafi ilhadi na falsafa da waɗannan ilmul kalamin da makamantan su da duk irin tarkacen da ya gurbata addinin musulunci sai da aka musu littattafai suka samu manyan malamai suka yi musu aiki shi yasa dama ya samu abokan gaba da yawa saboda waɗannan abubuwan sun shiga cikin mutane abubuwa sun har mutane da yawa sun koma fa bautar kabari a wasu wurare irin da yadda malam Muhammad bin Abdul Wahhab shi kuma a nasa bangaren a rayuwarsa a inda ya rayu ya taso ya ga irin waɗannan abubuwa su rikice kun ga wannan halin an shiga dole yana buƙatar me yana buƙatar tajdidi shi yasa kake ji ana cewa tajdidi ma'anar su a sabuntawa mutane a maida su zuwa asalin su na farko yawa shine ayi reforming din rayuwarsu a tasar da su a tuna musu cewa kun ga wannan fa abin da kuke kai ba shine abin da aka ce ku yi ba menene aka ce ku yi ku koma Qur'ani ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana cikin manyan abin da Malam Ibn Qayyim ya same su a wurin Malam Ibn Taymiyyah sallan yace wa tajdidi man darasa min ma'alimi din al-islam wa tanqiyatihi min mabtada'ahu al-muslimun da kuma tsabtace musulunci daga abin da masu musuluncin suka kirkiro shi ma'ana masu bid'a suka kirkiro a cikin musulunci daga cikin manhajoji karkatattu da min tilqa'i al-fahm ta bangaren mutum ya fahimta a khilal al-qurun as-salifa ma'ana fahimta iri daban-daban a shekaru gaba da ko karnoni da suka gabata qurunul inhitati lokacin da harkar musulunci ta yi baya sosai kuma su kansu musulmin suka koma cikin wani yanayi kun san idan ka dauko tarihin musulunci babu lokacin da yafi tsarki irin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka kuma babu lokacin da yafi tsarki irin zamanin sahabbai zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sahabi guda daya da aka same shi da wata bid'a har zamanin su ya kare zamanin kananan sahabbai irin su zamanin su Abdullahi ibn Umar shi ne aka fara samun bid'o'i suka fara fitowa bid'ar qadar ƙaryata ƙaddara a lokacin da aka fara jin irin waɗannan abubuwa, sannan daga baya aka samu masu ƙaryata sifofin Allah, Jahm ibn Safwan, duk waɗannan daga baya sahabbai aka same su. Kaga kenan ko ashe in ana son zamanin tsarkin addini yaushe ake kallo komawa bayan za a yi yau? To bayan waɗannan aka samu, saboda wannan harkar da ta zo ta durƙusar da addinin musulunci, ta ɓangaren siyasarsa aka samu rikicin cikin gida ya haifar da aka yi rauni, kuma ta ɓangaren karatun abinda aka samo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da mutane masu falsafan nan suka zo suka fifita falsafarsu da hankalinsu akan Qur'ani da hadisi, kun ga dole Qur'ani da hadisi amfani da su yayi baya. Muna magana akan kokarin da malam Ibn Qayyim yayi na fa'idanta da Ibn Taymiyyah wajen kawo gyara a harkar addini, wato a zamanin da bayan musulunci ya samu inhitati da wata ɓangaren fikira da siyasa da sauransu, da kuma aka samu harkar taqlidi. Mun san an samu lokacin da aka samu taqlidi, wasu malamai a wancan zamani fita daga mazhabobin nan hudu, kuma ba wani zancen ijtihadi, kowa dole kawai ya tsaya iya wannan. An samu wannan lokacin da ijtihadi malamai ba sai, amma kuma ba wani abu ne da aka karrara shi har ya zama cewa siffa ce, kamar da yanzu masu shi'a suke tallan abin su ce ahlus sunna ba su da ijtihadi, dama sun koma taqlidi. Abin ya yadu ne a wata fatara ta rayuwa, amma ba malamai suke ijma'i akan cewa haka za a yi ba. Malamai sun yi rubuce-rubuce har suka yi raddi ma akan wannan matsala din. Malam Suyuti yana da littafi da ya ƙaryata wannan tunanin ma gaba ɗaya, cewa ba a taɓa yin wannan zance cewa jama'a sun koma an yi watsi da ijtihadi an rufe ƙofarsa ba, ba a taɓa yi ba. A banda wannan, ya tafirantu da malam Ibn Taymiyyah tafiri mai girma sosai a rayuwarsa, kuma ya ɗauki tutar yaɗa ilimin Ibn Taymiyyah da saƙon Ibn Taymiyyah a bayan Ibn Taymiyyah. Yana cikin babban abin da ya taimakawa darussan ko karatun Ibn Taymiyyah makarantar Ibn Qayyim, har ya cutu daga wurin waɗanda suke abokan gaban Ibn Taymiyyah ne, sakamakon ya dosani abin da ya dosana daga gare shi, irin tsanar da aka yi masa, kamar da na ambata mana bidiyoyi sun kafa ƙasa, sun kama ƙasa sosai, sun yi ƙarfi, har rubuta masa littattafai kafin Ibn Taymiyyah ya zo. Dan kun ga dole a ki shi, ya hana mutane bidiyoyi da yawa, an yi bidiyoyin da har wasu ma sun bar addini, ana tabautawa wasu wanda ba Allah ba. Kaga duk wanda zai dawo da mutane kan hanyar daidai ko dole a tsane shi. Kai yanzu kake fama da tsangwama kawai saboda ba ma wani abu kai ba, ba ilmantarwar kai ba, ba wani abu kai ba, kawai an ganka a masallacin sunna, shi kansa sai zama bala'i a gun wasu, ko baka ba an yi wannan fatarar a rayuwa? To dan haka ka ballantana wanda shi ne ma yake zuwa ya gaya mutane abu din kar a yi, kaga dole ne ya samu wannan. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim ya samu rabansa na waɗannan abubuwa. Daga cikin ɗalibansa akwai malam babba, daga cikin shi ma ɗaliban da za ka iya cewa manya ne a cikin ɗalibansa, kamar yadda shi Ibn Qayyim ɗalibi ne ga Ibn Taymiyyah. To daga cikin manyan ɗaliban Ibn Qayyim akwai Abul Faraj Zainuddin Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Hanbali. Akwai sai Ibn Rajab Al-Hanbali, ko wanda ya rubuta Jami'ul Ulum wal Hikam wajen sharhin arba'un an-nawawiyya. Ba a yi abin nan arba'un an-nawawiyya sharhi irin wannan sharhin ba har yau. To wanda ya yi wannan sharhi Ibn Rajab Al-Hanbali ɗalibin Ibn Qayyim, kuma yana da littafin Fathul Bari shi ma sharhin Sahih Bukhari mujalladi 10 yana nan an buga shi tun kafin a zo a haifi Ibn Hajar Al-Asqalani ya rubuta nasa Fathul Bari din. To daga cikin ɗaliban wannan kenan. Banda daga cikin su har yanzu akwai Imaduddin Ismail Ibn Umar Ibn Kathir. Ibn Kathir mai tafsiri shi ma ɗalibin Ibn Qayyim. Ku ga shi ashe ɗalibin malamin malamai ne. Ko akwai Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul Hadi Ibn Abdul Hamid Ibn Abdul Hadi Ibn Yusuf Ibn Muhammad Ibn Qudam Al-Maqdisi. Shi ma wannan Abu Abdullah Ibn Qudama ne da kuke ji ake faɗa mai muhuni, to ɗalibin Ibn Qayyim. Daga cikin su har yanzu akwai ɗansa Ibrahim. Shi Ibn Qayyim ba kamar Ibn Taymiyyah ba, shi yayi aure, yayi iyali, Ibn Taymiyyah bai samu nutsuwar da yayi aure ba, shi ko Ibn Qayyim yayi aure har yana da ƴaƴa, daga cikin ƴaƴansa akwai Ibrahim, shi ma ya karatu a aurensa. Har Ibn Kathir yake cewa kana fadilan fi an-nahwi wal fiqhi ala tariqati abihi, a bangaren nahwu da fiqhu babban mutum ne irin yadda babansa yake. Ya rasu a shekara ta 767. Daga cikin su akwai waladuhu Sharafuddin, yana da ɗa kuma Sharafuddin Abdullahi, shi kuma su darasa bisadriya, yayi karatu a Sadriya, yana wata makaranta shiga cikin makarantun mazhabar Hanbaliya a madadin baban sa ya karantar. To nan akwai kuma maganganun malamai akan sa, malamai sun yi maganganu masu kyau akan Ibn Qayyim. Ina ga ba sai mun kai ga karanta wannan ba, muka ce za mu karanta shi zai dau mana lokaci. Ibn Rajab yayi magana akan sa mai kyau, la'alla burin karanto mai ita da Larabci a fa'idanta. Yana cewa kana arifan bitafsiri la yujara fihi wa bi usul ad-din wa ilayhi fihi mal muntaha wa bil hadith wa ma'anihi wa fiqhihi wa daqa'iq al-istinbat minhu la yulhaqu fi dhalika wa bil fiqhi wa usulihi wa bil arabiyyati wa lahu fiha al-yad at-tula wa bi ilmi al-kalam wa bi kalam ahli at-tasawuf wa isharatihim wa daqa'iqihim wa kana rahimahu Allah dha ibadatin wa tahajjudin وطول صلاة إلى الغاية القصوى وناله نعم ولهه بالذكر وشغف المحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك ولا رأيت أوسع منه علما. Duk wannan maganar ɗalibinsa ne Ibn Rajab al-Hanbali yake faɗi a kansa, ya kuzanta shi sosai wajen abin da ya shafi iliminsa da wajen abin da ya shafi ibadarsa, inda yake kula da zikiri da kuma wato kaɗaituwa wajen ibada. ‘Ya’yan uwa, malami baya zama malami fa sai ya zama alaƙarsa da Allah tana da kyau. Duk malaman da kuke ji ana zancen su ba su zama abin da suka zama ba, ba haddace ilimin kawai suka ba, sai da suka haɗa da aiki. Yau dole ne mutum ya haɗa da sallar daren nan, zikirin nan, wannan sai an hada da wannan, abubuwa suke tafiya. Sannan yace az-Zahabi har yanzu yana cewa uniya bil hadithi wa mutunihi wa ba'd rijalihi wa kana yashtaghilu fil fiqhi wa yujidu taqrirahu wa bin nahwi wa ajadahu wa tasaddara lil ishkal wa nashr al ilm. Ibn Kathir yana cewa bara'a fi ulumin muta'addidati la siyama ilm al tafsir wal hadith wal aslayn. ولما عاد ابن تيمية من مصر يعني ابن تيمية يدعو دقى مصر شكرا تشابيو لديبكو تشابيو لازمه إلى أن مات ونمنجيش نهدو مال ابن حجر الأسقلاني يعني كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف شوكاني ما ينسوا كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا. وانا دي يبان شوكاني أكانسا يد يكي دي مقاليوة القرآن دي السنة وجن كفا دليلي بايا جن نوين قوة وجن فتن غسكيا تو دقا تشكي ربو تنسا كما سنة ديوة سوسي شما بلوكو جي وسو أكوي ذاد المعاد في هدي خير العباد أكوي إعلام الموقعين الرب العالمين أكوي إغاثة اللهفان وأن شيني دبكي مغانا أكانسا الطرق الحكومية في السياسة الشرعية تحفة المودود في أحكام المولود أحكام أهل الذمة الفروسية النبوية تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ونجسنا لتفعينه كتاب الروح مدارج السالكين عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الداء والدواء الوابل الصيب من الكلم الطيب التبيان في أقسام القرآن بدائع الفوائد جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام روضة المحبين ونزحة المستاقين طريق الهجرتين وباب السعادتين ومفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة وندسون لتافدين مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة سيكون الجواب الكافي ونشين الداء والدواء. shi ma wannan na ga maimaita litafi ɗaya ne adda'u wadda'u shine aljawab jawabul kafi liman sa'ala an adda'u shafi yau shine shi adda'u wadda'u da kuma alkafiyatu shafiya fil firqati najiya da kuma ar-risala at-tabukiyya ba at-tabuliyya bane nan ya rubuta at-tabuliyya sunan mashhura ce litafin an buga ta ar-risalatu at-tabukiyya risalat tabuka kuma duk wannan shi ya zauna ya rubuta su sannan wace wa ghairu zalika min al-musannafat an-nafi'a ya rasu a shekara ta 751 eh shekara ta 751 wa sallallahu alaihi a yau ya rasu ne a shekara ranar alhamis ranar 23 a watan rajab a wannan shekara ta 751 kun ga kenan shekarun sa nawa duniya 661 aka haife shi ko yawa na 91 nawa ne a 61 ne ibn taymiyyah 791 shine aka haife shi ya rasu kuma 751 kaga shekara 60 cif cif yawa ya rayu a duniya 60 mai albarka Allahu akbar yanzu wannan littafin da aka rubuta sai a ce a cikin shekara 60 a cire kuruciya a cire duk waɗannan abun kuma sannan malami suna faɗa kamar an bata mai azu wasu littafan duk sai da ibnu jami'a ya rasu ya fara rubuta su kage shi ko ya rasu ibnu jami'a 728 to daga 728 zuwa 751 a iya wannan na 23 ko 4 to a wannan lokacin aka yi wannan littafin Allah ya sa musu albarka a wannan rayuwa to dangane da abin da shafi littafi mai sauri din mu gama saboda insha Allah darasin gaba mu karanta iya abin da shafi muqaddimar littafin sunan littafi ighafatul lahfan fi masayid ash-shaytan kalman da suka yi aikin ta hakiki na ilimi sun faɗi wannan shine sunan sa na gaskiya wanda yake hannunmu a rubuta ighafatul lahfan min masayid ash-shaytan la'alla kamar da wanda gaskiya malamai ke ambatawa wasu tahribi ne wannan yace kuskure ne ba wai an samu wata tabaa da haka da wata nuska da haka ne wata da haka ba a'a shi yadda ya sanya ma littafin sa suna shine ighafatul lahfan asalin al-lahfan shine mutumin da yake cikin tsananin bukata irin kamar da ake cewa mutum ya shiga ruwa yana kokarin cinye shi yana ta wawure yana ta kiran a zo a cece shi to wannan shine al-lahfu to mutumin da yake irin wannan halin shine al-lahfan mun gane kamar yadda mai jin yunwa za a ce masa jau'an mai jin kishiwa a ce masa afshan to al-malhufu in za a siffanta shi da yawan halin da yake ciki shine a ce masa al-lahfan wanda ya shiga tsananin bukata yana son a taimaka masa to shine sai sa masa ighafatul lahfan kai agaji ga wanda ke cikin tsananin bukata to sai wasu malamai da suka zo rubuta littafin buga littafin sai suke tsammanin tunda ya ce masayidish shaytan to kamar agaji ne ga abewa wanda ke cikin tsananin bukata dan a ceto shi daga masayidish shaytan sai suka sa min maimakon su bar shi a fidin sa shi kuma asali ya rubuta fi ne domin abin da yake nufi shine sunan iya littafin ighafatul lahfan fi bayani fi sha'ani zikri masayidish shaytan shi abin da yake so ya bayyana shine tarkon da shaytan ya sanya wa dan adam dan ya kama shi ya lalata shi wanda suna da yawa dan haka ya rubuta littafin sa so yake ambata maka hanyoyin da shaytan ke lalata dan adam kun fahimci abin dan haka shi ya rubuta ighafatul lahfan ne fi aifi sha'ani wa fi bayani wa fi mawdu'i masayid ash-shaytan kun fahimci abin yau ba amma lafazin ighafan ne yasa wasu suka dauki abinda ake nufi la Allah shine za a agaji mabukaci daga a tsamo shi a ceto shi daga bala'in ko hanyoyin da shaytan ke batar da shi Allah ka kun gane me yake nufi yau dan haka sunan sa ingantacce shine min fi masayid ash-shaytan littafi ne na daban a babinsa ibn qayyim yayi istiqsa'i in an ce an yi istiqsa'i ya bi diddigi diddigin duk wata hanya da shedan ke bi ya lalata dan adam to ya ambace ta zaka yi kokari mai karfi sosai kafin ka kara hanya daya daga cikin hanyoyin da ya fada daga mafi yawan abinda zaka fada sai dai wani abu ne na tafannunin zamanin da kake ciki a ce an bi wata hanyar daban amma ba za ka rasa kofa cikin abin da ya ambata ba a baya duk wata hanya da shedan zai batar da dan adam to ya ambace ta shi yasa littafin babi 13 ne babi 13 amma babin nan 13 babi 12 na farko dukkan su gaba ɗaya ka tara su su sumunin littafin ne sumuni in ka kasa littafin kashi 8 to wannan babi 12 daga babi na 1 zuwa babi na 12 duk su ne kawai a iya wannan sumunin farko sauran sab'atu asman na littafin wato kashi 7 cikin 8 duk akan wannan hanyoyin ne na batar da dan adam da shedan ki daka sau yayin shimfida akan zuciya mecece zuciya da kuma hanyoyin cututtukan zuciya irin cutar da take samun zuciya da kuma yadda za a yi maganin cutar zuciya magani ta hanyar qur'ani magani ta hanyar bin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya kawo madannin abubuwa ne to waɗannan bayan ya gama wannan shimfidar ya maganganun abubuwa da yawa da duk lokacin da mun bi waɗannan ko iya sunayen babi babi din yanzu kun ga juz'i guda biyu ne na gaya mana littafin ko juz'i biyun nan idan ka je juz'in ƙarshen juz'in farko akwai faharis yanzu ba ni na fito ne daga cikin babobin da ya ambata muji akwai albabul awwal fi inqisamil qulubi yadda irin kashe-kashen zuciya zuciya mai rauni zuciya marar lafiya zuciya gangariya wannan shine kashe-kashen zuciya da zuciya matacciya babi na biyu haƙiƙanin cutar zuciya babi na uku kashe-kashen abin nan magunguna na cutar zuciya su kansu zai aka kasa su kashi-kashi babi na hudu rayuwar zuciya da haskenta babi na biyar rayuwar zuciya da ingancin zuciyar babi na shida la sa'adata lil qalbi illa bi an yakuna Allah huwa ilahu zuciya ba za ta zauna lafiya ta samu nasara ta cimma burinta ba ta zama ta samu sa'ada da farin ciki sai idan Allah ne ubangijinta shine abin bautarta duk zuciyar da ba Allah take bautawa ba to babu zancen sa'ada a cikinta duk wannan shi ma babi ne babi na bakwai alqur'anu mutadamminun li adwiyatil qalbi qur'ani ya kunshi duk wata cuta ta zuciya nan ba ana nufin cututtukan heart da zaka je gurin likita a gyara mai operation a ana nufin cutar da ta ake samun ta a cikin zuciyar ba tsokar zuciyar ba a aikin zuciyar nunkufurci gaba hasada kiyayya waɗannan irin miyagun abubuwa din yawa to cututtuka ne magungunan su duk akwai a Qur'ani babu maganin da babu shi a cikin Al-Qur'ani na irin waɗannan cututtuka babu famin zakatul qalbi zakar zuciya tsarkin zuciya haɓakar zuciya babi na takwas taharatul qalbi tsarkin na zuciya wancan zaka daban kamar da ya bambanta a cikin littafin yazo da khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yake bayyana cewa kamar yadda zakka ta dukiya take tsarkake dukiya akwai tsarkin dukiya da tsarkin zuciya a cikinta to haka zuciya akwai haɓaka da kuma tsarkakar zuciya zai magana a kanta to shine ya ware zakatul qalbi daban taharatul qalbi daban za mu zo duka mu ci sannan yayin a ƙarƙashin wannan ne ma har yi magana shirka mai ma'anarta da sharrin zina da najasar da take cikin zina da miyagun abubuwan da suke samun mai zina da irin waɗannan abubuwa duk ya ɗauki lokaci ya kawo su babi na 10 alamatu maradul qalbi wa sihhatihi alamomin cewa zuciyar mutum akwai cuta ko alamomin zuciyar mutum tana da lafiya babi na 11 shine ilaju maradul qalbi
yadda za a yi maganin cutar zuciya. Kun ga sai da aka faɗi cuta sai kuma a kawo magani. Shi ma wannan ya karkasa shi annafsul lawwama, sai muhasabatun nafsi, yadda za ka yi wa kanka hisabi, da kuma fi masalihi maslahar da take cikin mutum ya yi wa kansa hisabi, sai hali ahlul gururi wa aqibatu, masu jiji da kansu halinsu da kuma uqubarsu, ma'ana yadda lamarinsu yake karewa, duk ya tattauna a kai. Da kuma muhasabatun nafsi yana da iddatu masalih. Albabu thani ashar fi ilaji maradil qalbi bi shaytan, duk cututtukan da shaytan ne sababinsu, yadda za a yi maganinsu na zuciya. Sannan ya kawo abin nan al-isti'aza, ya magana akan a'udhu billahi minash shaytanir rajim, fa'idatta da fa'idar fadatta da amfaninta a jiki. Na biyu, sannan ya magana akan ibtalu sultani shaytan, karfin da shaytan da ikon da shaytan yake da shi akan dan adam, yadda za a ruguza shi a lalata shi. Dan Allah, kana buƙatar wannan ko baka buƙata? To sannan sai albabu thalithu ashar, babi na 13, fi makayidi shaytan, makircin shaytan. To shi ne duk tun daga nan ya yi ta yi, kun ga waɗansan a wannan bugun da ke na malam da ke hannu, duk wannan babi ɗin har zuwa babi na 12 sun tsaya ne zuwa a shafi na 95 da ya fara lissafa wannan makircin shaytan ɗin da farautar da shaytan ke wa ɗan adam, tun daga shafi na 103 har zuwa ƙarshen littafin, wanda wannan bugun ya ƙare a shafi na 613. Kaga kenan, ashe asalin littafin waɗannan abubuwan ne a cikinsa. Yawwa, makircin shaytan, yadda yake lalata ɗan adam, yadda yake cuce ɗan adam, ya nesanta shi daga abin da yake shi ne daidai, ya yi ta lissafa su, su ma ga su nan da yawa cikin abin da ba sai mun tsaya mun bi su ba nan, tunda insha Allah wani littafin za mu rayu cikinsa insha Allah wajen karanta shi duk mako a irin wannan lokaci. Ya magana akan shaytan ɗin, yadda yake yi wa ɗan adam ado, ya gyara masa, ya yi masa adon abu mummuna, ya gan shi mai kyau. Yadda shaytan yake tsoratar da mumini, ya sa ka ji tsoro. To yadda kuma zai ka kowanne kawo, zai kawo maka magani da za ka yi maganinsa. Sannan makircin shaytan ga annabi Adam da Hawwa, tun wancan sai da aka ɗauko tarihi, sannan aka taho. Sannan yadda mutum zai tunkari shaytan ɗin, ko yadda shaytan ke tunkarar ɗan adam wajen kawo masa hari, menene batil, lafazin albatilu me ake nufi da shi, duk yayi kawo wannan ikhrajul falasifati min alilmi, sai kuma shiga harkar ɗan falsafa. To duk waɗannan abubuwa kuma wanda ambata mana, sai da ya kawo yadda kowace tafiya ta lalace, ta gurɓace, ta bar hanya, da kuma sababin da ya sa ta bar hanya ɗin, da kuma yadda za a yi idan mutum Allah ya jarrabe shi da irin bin wannan hanya, yadda zai yi dawo gida, gidansa na asali, gidan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saka wannan shine a dunkule abin da ke cikin wato wannan littafi. Kamar yadda ambata, duk abin da kake bukata na abin da ya shafi maganin cututtukan zuciya, da yadda za a kade su, a kauda su, insha Allah akwai shi a wannan littafi din. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfane mu da wannan littafi. Allah ya sa karatunsa ya zama haske ne a gare mu, da mu masu karanta shi da waɗanda za su saurara, ya zama cewa za mu fahimce shi yadda ya kamata. Kuma Allah ya sa ya mana amfani, ya mana tasiri, a ga tasirin tare da mu, ba kawai ganin ba, ya zama dai Allah ya karɓi aikin. Sannan kuma Allah ya daidaita mana zukatanmu, sai zama cewa sun karɓi karatun, sun kuma yi aiki da wannan karatu, har ya zama cewa wasu ma sun amfana da abin da mu muka karanta da ni da ku insha Allah cikin wannan karatu. Allah subhanahu wataala ya ba mu rayuwar da kuma lafiyar da yadda aka fara wannan aiki a wannan rana ta 24 ga wannan wata, wato kwana 6 ya rage shekara ta kare. Allah subhanahu wataala ya sa mu amfana da wannan littafi, kuma Allah ya sa mu ga lokacin da za mu gama shi cikin nasara, cikin taimakon Allah, kuma da fahimta insha Allah mai kyau. Za mu tsaya nan, zai zama darasinmu na gaba insha Allah ta'ala. Za mu shiga cikin gundarin littafin da muqaddimarsa, wadda ita kanta muqaddimar ina sauraron
sharhin Malam Salih Al-Fauzan da yake shi yace ita kanta wannan muqaddimar ta littafin shi kansa yana karanta da wannan littafin har zuwa yanzu yau shekara sa wajen hudu Malam Salih Al-Fauzan kun san shi ai yana shi ita kanta wannan muqaddimar ta Ibn Qayyim a wannan littafin ita kanta makaranta ce da yadda ya jera sai ce akwai ilimi mai yawa a cikinta muqaddimar saboda in mutum ya kai matsayi irin waɗannan bayan Allah za ka ga cewa a wani lokaci tun da na fara karanta littafansa na karanta wani lokaci abin nan Miftahu Darus Sa'ada a watan Ramadan wata shekara can bai a Madina nake cewa ni wannan mutumin shi da Ibn Taymiyyah din suna magana kai ka dauka ba wanda ya fahimci Qur'ani da sunnar sai su me ye sirrin abin saboda su asali suna fahimtar addinin ne daga Qur'anin daga sunnar ba sai da suka gina hankalinsu sannan suka nemi Qur'ani ya musu amfani a hankalin ba kafin shi wannan abu in har ka dauki Qur'ani ya maka wannan amfani insha Allah za ka cewa tantiqu bil hikmati hikmar da ake fada za ka cewa magana ka kamar komai Qur'ani ce daga sun ce maka abu kaza abu kaza ya kasu kashi hudu in ya tashi sai ka ga cewa ashe a Qur'ani ya hango cewa wannan abu ya kasu kashi hudu dan haka daga ya kawo maka aya sai ga abun ashe guda hudu ne yana cikin Qur'ani kai ne baka sani ba ashe kenan amfani da Qur'anin da fahimtar al-Qur'ani ya zama cewa asalin aqidarka daga Qur'anin ka dauko shike haifar da irin wannan abu amma idan sai da ka samu aqidarka daga hankalin wani ko daga naka hankalin kuka hada sannan kuma kuka tafi Qur'ani kuna neman ya taimaka muku to sai kaga cewa abubuwa da yawa sun kufce muku ba za a samu hikimar da ake so ba za a fahimci ba za a samu fahimtar da ake so ba kuma ba za a samu daidaito da zai maka amfani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare taimakon mu ya kare tabbatar da mu akan hanyar daidai kuma ya samu dace cikin karatu da kuma aiki da kowanne abu da muka karanta ba iya wannan littafin ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك